أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد yabo da godiya su ƙara tabbata ga mahaliccin mu Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi da ya saki hade mu a wannan masallaci mai albarka Masjid Usama ibn Zaid radiyallahu anhu dake nan kan titin Benin Cape Road a nan garin Pampo jihar Sokoto inda muke ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane dare na wannan wata mai albarka na Ramadan. Yau muna hudu ga watan Ramadan na shekara ta 1447 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma yayi daidai da 21 ga watan 2 na shekara ta 2026 miladiya. Wannan shine darasi na 4 a cikin tafsirin suratul Baqara, wanda alhamdulillah a jiya mun samu damar kammala tafsirin aya ta 232, a yau kuma za mu tashi aya ta 233. Kamin haka akwai tambayoyi da an ka tafi da su a jiya. Tambaya ta farko, mai tambaya ya tambaya cewa an yi bayani cewa saki uku cikin kalma ɗaya saki ne na bid'a, kuma akan ɗauke shi matsayin saki ɗaya. Da mutum zai buɗe baki ya ce ya saki matarsa saki uku, to saki guda ne. Mun yi bayani iya gurguru akan bayyana mai shari'a ke nuni da cewa saki uku saki ɗaya ne. Shine a lokacin da mutum ya saki matarsa, to bai da damat shari'a tun asali ta ce saki guda aka yi, in an cika idda an ka dawo sai a saki wani saki. Don haka ba a baka ma damat ka wuce haka nan ba. To in ka wuce kayi abu ne babu condition. Don haka shari'a ba ta kallo abin da kai kai. Shari'a na kallo abin da ta gindaya ne a matsayin tsari. Bisa ga wannan, yadda Annabi ya bar duniya ya bar matsayin saki uku koda mutum ya faɗe shi. Domin a jahiliya mu ambata wannan ai sakin mata ce saki 100, sai musulunci ya takaice da ce a'a kai ya wuce 1 2 shi aka komi, da an gane uku to ta nisan da gare. Kaga sai an kai mi limit ne, an sa mai limit kai ya wuce uku. To yanzu din da an ce kai ya wuce uku, baka cewa to duk kai su lokaci guda, don baka da wannan dama. Bisa ga wannan, ba shari'a na nuhin wai ka ce ka sake ta sannan sai ka sake ka ce ka sake ta sannan ka sake ka ce ka sake ta, ba shi haka ne ba. Idan ka sake ta, to sai ta cika idda ka maishe ta, sannan kake da damar ka sake ka sake ta, sannan ta sake ta cika idda, sannan mi ka sake ta, shine ma'anar at-talaqu marratan. Amma kaddara ka sake ta saki daya, sai kila ta yi tsalki ɗaya, tsalki biyu, sai ka ce ka sake ta, har yanzu sakin ga da kai na biyu bai yi ba, ba a kallon shi, baka isa ka sake ta ba, don ba matarka bace a lokacin. An fahimta? To don haka sai ka mai da ita ne, ka ce ka maishe ta. An fahimta? Sannan kake da dama ka sake sakin ta. Allah subhanahu wataala ya sa mun dace, kuma Allah ya sa an gane. Na biyu kuma, hukuncin alwala a cikin toilet ko wurin da ake biyan bukata, shi ma wannan akwai malamai da suka ce bai halatta ba, ko kuma makaruhi ne, saboda wuri ne na kazanta, bai dace a ce mutum ya yi tsarki gurin ba ko wani abu. Abinda ma suka yi argue ne akan shi ne ambaton Allah, ya halatta ka ce bismillah ko ka ce bayan ka gama ka yi addu'a nan ta gama arwala, nan ne kalubale yake. Amma gehen arwala babu kalubale, saboda ai wankan janaba cikin tola ake yin sa, kuma akwai arwala a ciki. An fahimta ko? Kaga wannan psychologically ya tabbatar maka, kuma wannan arwala da zaka iya sallah da ita, ba wanda zai ce maka ba za ta yi sallah ba. Amma inda suke manganu shine cewa ni wannan azkaru ɗin, ko su kuma suka ce lalle dole ne kai bismillah, saboda hadisi ya ce in baka yi bismillah ba kar arwala, mutukar kana tuni kana sani, haka dole sai ka yi bismillah. Ko suka ce to wurin ashhadu an la ilaha illallah din nan sai ka bari sai ka yi, to suka ce a za ka yi ta. Kun ga dai duka dai ba nasti bane. Ya tabbata a hadisin Bukhari, Aisha Allah ya kara mata yarda, tace annabi ya kasance yana ambaton Allah a duk halin da yake. kaga a duk halin da yake ya kunshi kowane irin hali kai ka je kai tafassara amma dai ta ce kowane hali yawa nabi kuma bin bas Allah ji kansa da rahama a cikin littafin sa majmu'ul fatawa nashi a majalladi na 10 shafi na 28 ya ce wannan ya halatta Allah ta'ala ala so a gurguje zamu ci gaba da tafsirin mu kamar yadda muka kwana aya ta 233 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستودعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
الله أكبر الله أكبر الله ساك الخير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce don da ana magana akan zamantakewa ta aure in kuka lura tun daga kusan karatun mu kusan shine ake ta magana akai tun daga yas'alunaka 'anil mahid labari ya canja to nan ana magana akan shayarwa Allah ya ce wal walidatu iyayi mahaifa yurdi'ina auladahunna suna shayar da ƴaƴansu haulaini kamilaini shekara biyu cikakku wata 20 da nawa kenan hudu liman arada an yutimma rida'a amma ga waɗanda suke son su cika mudda maximum na lokacin shayarwa kaga akwai minimum kenan wa 'ala al-mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf Allah ya ce wa alal sai ka ce rizquhunna ciyar da su mata wa kiswatuhunna da yi musu tufa bil ma'ruf bisa ga abin da an ka sani a shari'a bai yi mako ba kuma bai yi almubazzaranci ba ya yi akwatayya ya wuce gona da iri abin da ba a saba gani ba sannan kuma bai maki hannu ne ba Allah ya ce to ya tabbata alal mauludi lahu ga wanda an kawo haihuwa nan ma za mu zo mu ji wata hikima ta Qur'ani ba a ce uba ba duk wani bi uba ya rasu wane yana hakula da mata sai ta haihu shi yasa Allah ce wa alal mauludi lahu wanda an kawo haihuwa kowani na da lahabar la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a dora ma rayuwa sai abinda ta ka iyawa anan ibnu kathir alaihi rahmatullah yace هذا إرشاد من الله تعالى wannan fadakarwa ce da lurasuwa daga Allah madaukakin sarki lilwalidati ga iyaye an yurdi'ina auladahunna kamalar rida'ati su shayar da ƴaƴansu jarirai wato cikakka shayarwa ita ce shekara biyu kamata sai yaro ya shekara biyu sai a yaye shi an fahimta ko وهي ثنتان سنتان اتت شكرا بيو فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك لو هكا ان يارو يوتي شكرا بيو كو انشاد شو ونبا الولاد شيا متين شايوا كو موتي كو مقايرة دي الله يتي ام فهمتا لو هكا شكرا بيو شي اتشكا تشايد دي يارو دو انك يا يشبان يا شكرا بيو تو ياشا نونون دا اديري اتي ياشا in anka yayi shi kasa da haka shi ma ba laifi bane kamar yadda zamu zo mu don Allah ya ce liman arada wanda ya so amma dai Allah ya nuna mana aulawiyya abin da yake muhimmanci haka ma in ka koma a cikin suratul ahqaf ba Allah an bata yake cewa hamluhu wa fisalu sai ce 30 shahran da daukar cikin mutun da haihuwa ti wata 30 kwana 30 wata 30 30 shahran malami suka ce shi yasa aka ce dan wata 6 dani da haka ran aka yi maka da wata 6 kada ka ce ba danka bane domin nan in ka cire wata 24 cikin wata 30 nawa zai su rage wata 6 kaga sai Allah an bata minimum na daukar ciki shi kuma wanda daga na har wata 7 wata 8 wata 9 wasu ma har su yi haka na har shekara ma har shekaru ma an samu ciki na kwanci an ce Imam Malik bin Anas Imam Daral Hijra yayi kusan shekara 9 cikin cikin mahaifiyarsa kudi ba hogadi saka ba amma maki bane amma dai karanci wata 6 ne Allahu akbar to anan sai Allah ya ce kaga cewa yace mai iyaye su suna shayar da ƴaƴansu ma'ana su shayar da ƴaƴansu shekara 2 amma ho ga wanda ka son ya cika ainihin kamala ta shayarwa to ga ka'idar malaman usulul fiqh duk lokacin da Allah ya ce amma ga wanda ya so ko hadisi to ya nuna abin ba wajibi bane don wajibi ne ba a cewa haka shi yasa idan aka shayar da yaro sama da shekara 2 ya shekara 2 sun ga kiyaye shi to malamai ba su itibarin wannan shayuwa don haka wagga shayuwa ba ta hana aurata yayin da kuka ji ana fadi shine ibnu kasir cewa zahaba aksarul a'immati mahi yawan malamai sun tafi ila annahu la yahrumu min ar-rida'ati illa ma kana duna al-hawlain cewa babu abinda ka haramtawa na shayuwa sai abinda an ka shayar kasar shekara 2 din ga don haka da wani yazo ya fatawa don yaro babba wanda yake ya girma ya sha nono wata a ce ai ya haramta a'a ko shekara 3 ko shekara 2 da rabi ko wani abu ana itibari da shayewa shan nonon da an kai kamin shekara 2 falawirta ba al mauludu wa umruhu fawqa halam yahrum da a ce yaro karami ya sha nonon wata mata kasa da sama da shekara 2 to ba za a itibari da shi ba shi yasa Imam Tirmidhi a cikin sahih wai a cikin sunan nashi ya kulla babu yace babun ko kace babu ma jaa anna rida'ata la tuharrimu illa fi sagari duna al-hawlain wato babin da ke nuna shayarwa ba ta haramtawa sai abinda an kasha kasar shekara 2 inji Imam Tirmidhi mi a hujjaka sai kawo hadisi har zuwa ga Ummu Salama tace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahrumu min ar-rida'i illa ma fata'al am'a afithadi wa kana qabla alfitami annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu abinda ke haramtawa na shayarwa sai abinda hanji sun ka koshi yaro ya sha ba dun tsutsa guda ba ko biyu sannan kuma an kai kamin yayi kamin a yayi yaro wannan hadisi ingantacce ne kuma Tirmidhi bayan ya kawo hadisi yace wal amalu ala hadha inda aktsari ahli alilmi yace kuma akan wannan hadisi ne mahi yawan malamai suka tafi akai haka Imam Tirmidhi yake ya kawo hadisi karshen babi saboda littafin sa littafi ne na hadisi ko littafi ne na fiqh Allah ya kansa da rahama so bisa ga wannan ya nuna dai shekara 2 shine sama ma'ana shine maximum sai kasa da ainihin shekara 2 da Allah subhanahu wataala ya ce wa 'alal mauludi lahu ya zama wajibi ga wanda an kawa haihuwa cikin aya kenan ko rizquhunna ciyar da su da uwar da dan wajibin su ne ko sun rabu wa kiswatuhunna da yi musu sutura ashe kayan barka suna da asali kenan an gale ko yawwa sai musu kayan barka yawwa amma Allah ce bil ma'ruf shi yasa daga cikin ka'idodin usul shine al'urfu ma'amulun ma'ana urfi na mutane culture nasu ana amfani da cikin addini an fahimta shi yasa Imam Sa'id yake cewa cikin ayatu qawaidul fiqhiyya yake cewa wal aslu fi adatina al ibaha hatta yaji asariful ibaha yace asali al'ada muhalatta al'ada dut halatta sai an samu dalilin da ya haramta ta an fahimta in sa tawahi na al'ada mai halatta in kace min haramun na kai zakamin hujja in ni ci abinci daga cikin na al'ada mu culture mu in kace haramun na kai zakamin hujja domin al aslu fi kulli shay al ibaha. To shi yasa shari'a tana aiki da urfin mutane. An gane ko akwai irin wannan misalin da wani malamin usul ne professor Amana akan wannan fanni ya buga mana yace misali biya karanci makasidin shari'a har ya kai yanzu haka shine abin ga head of department na shari'a dan folio from muttaka hafizahullah yace yanzu misali a nan Najeriya arewacin Najeriya al'aslu mace ta dafa abinci ko kasuwar restaurant me asali me al'adar mu mace ita za ta dafa abinci ta ishara ta yi kana to yanzu in ta ce ba ta iyawa an fahimta in ka zo kotu za a ba rashin gaskiya ita to amma Saudiya in ka kai mace ka kai mata ka kara kotu kai alkali ma zai hukunta yanzu nan ba nasi bane nan urfi ne an ka aiki da shi kuma shari'a ta yi da aiki da shi dole kaina ko dai ka dauko mata aiki in Saudiya ne ko kuma ka rinka sa'uwa a ci amma yace don da sun yi zama Madina yace baka rasa ganin wata na iya yi ihsani tace bari ta yi amma dai wannan zabin ta ne kamar yadda nan ne ana iya samu wani ya dauko ya aiki amma dai al'asr ba al'adar wace yayi adopting wata al'ada ne to haka su ma chat so irin wannan in ka dawo ga tufafi akwai lokacin da wasu malamu na suna suka sa court suka je kasashen turai wani ya hito yana ta baba tuna cewa sun yi kaza sun yi kaza sun yi ganka yare ka ƙarshen fahimta urfi ne su ce yanzu inda za su je an fahimta ko to haka kalli malamin duniya ma musamman yanzu ka kalli irin su Dr. Zakir Naik da sauransu kana cewa dole sai ya sa alkibba irin taka ko sai ya sa abin ga ko malami ne mai imani mai takawa to musulunci ya bamma kowace ƙasa al'adar su musulunci wato wayin addini ne mai tahiyya da kowane zamani a kowane lokaci a kowane yanki Allah ya sa mun gane to rashin fahimta waɗanga usul ka fahimci eh na si wani bi sai ya zama ka matsala Allah ya sa mun gane to kula daga cikin hujjojin malamai da suka ce urfi yana ciki duk inda gani Allah amma sai ce bil ma'ruf da abu sananne a wannan wuri amma can gaba Allah zai ma abin waigi sai ya ce mi la tukallafu nafsun illa wus'aha amma fa ba a tilasta sama kowa sai abin da yake aka a ce to shi wane an kai kawo abu kaza ai wane kaza a kowa da iyawa ce li yunfiqu dhu sa'atin min sa'ati la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi ba za a cutar da ainihin mahaifiya dalilin ɗanɗanta ba ya za a aza mata wata mashakka abinda ba ta iyawa hakanan shi ma don amma yayi huwa ba za a ainihin cutar da shi ba aza mai abinda sai ya ta yi wahala daɗa shi kenan da amma yayi huwa ya shiga uku an fahimta Allah ce ka ai haka jama'a ku riba dokokin Allah shi yasa kuka jinje Allah ya ce tilka hududullahi waɗanga su ne dokokin Allah wato ita ma katta ta ce bashi ta yi kaza ta yi kaza ta yi masa ta yi mina kun fahimta Allah akwai cutar kusa ciki da baya da kuma biyan bashi sai ta yi hanke sai ta yi cincin sai ta yi kaza Allah ce la tudara walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi shi ma kada ya zama an cutar da saboda ainihin ɗanɗansa Allah subhanahu wataala ya ce wa alal warithi mithlu dhalika duk haƙin ga da ya tabbata ga uba wanda an kawo haihuwa Allah ce to ya tabbata ga mai cin garin wanga jariri in bai da uba mai kula da shi kaga shi yasa Allah ya ce wanda an kawo haihuwa farko kamar da baka ambata akwai lokacin da wasiyi kake ma'ana aka ce wasiyi shine wanda aka mutu aka bamma ila yayanka ne ko kaninka ko uba kake ma ko wani dai to yanzu kaga kai zakami daukar responsibility na wanga shine Allah ce to yanzu automatically duk haƙin da aka wance ya dawo gare ka alal warithi bisul zalik wannan wata ka'ida ce da malamai ke cewa kamar yadda ya tabbata a wani hadisi duk wanda ka ci amfani duk wanda illa abu illa ta samu shi ta kwada ma to in amfani yazo shi ma ya kwada mai baiwa kamar yadda Bahaushe ka cewa kura da mi eh kura da shan kidi gari da asa kudi mutane ku rinka lura da wannan ga wani shi ka wahala amma wani shi ka uhanowa me uhanowa ga abu an fahimta in dai har wahala wani kai to in dadi ta shi ma ya sheda to shi ka'ida ta aralci to shi yasa Allah ce warithi sai kira shi da mai garo don in yanzu jaririn ga kudi ne an ka ban mai an fahimta shi ma za a yi mai zai amfana to haka run da ba kudi na ba to kaga sai da mi wanga nauyin ya dawo kanshi in amfani yaro sannan zuwa ga wazi amfano da shi an gane ko to Allah ce wa alal warisi mithlu zalik sai Allah ce to kana ce to ai baba ne yaro ai shikenan ba sai ai bai kaza ba Allah ce to haƙin da ya tabbata ga ubani to Allah ya azaba Allah subhanahu wataala yace domin ku lura shi jariri shinkam ai bai haihu ba don haka ba magana daya gare a lokacin an bayin da go don haka automatic da zai rasuwa za su gado ne wan ubani ko kanin ubani ko ainihin baban babansa kakansa kenan don haka alwaris ne anan to sai Allah subhanahu wataala yace fa in arada fisalan idan sun yi nufin yayi sun yi nufin yayi dan dan su ita uwa da miji kenan mata da miji sun yi nufin su yayi dan dan su Allah ta an taradin minhuma akwai rijijiniya tsakanin su sun yi ittifaki wannan ke nuna kamar za mu zo mu ji yayin yaro haƙe ne na uwa da uba ba haƙe bane kawai na uwa da yayi dan dan ta kawai ta ga dama koko shi uba kawai ya ce a yayi shi a an taradin minhuma sai an samu yarjejeniya tsakanin su wata shawarin da kuma shawara Allah ce in sun samu haka ai fa inittafaqa walidu tifli ala fitamihi qabla alhawlaini idan sun yi ittifakin yayi dan dan su kasa da shekara biyu wa ra'aya fi dhalika maslahatan lahu sun ga maslaha ya cancanta wata shawarin fi dhalika wa ajma'a alaihi sun yi shawara to fala junaha alaihi ma fi dhalika babu laihi akan su a cikin wannan an fahimta fa yu'khadhu minhu ibn kathir yace kenan nan za mu fahimtar cewa an fahimta annan firada ahadihima kadaituwar ɗaya daga cikin su ila mata ta ce a da ya shekara guda da wata biyar zan yaye shi da shekara guda da kaza zan yayi bidhalika dunal akhari la yakfi ko ko ce da ya kai wata kaza a yaye shi ibnu kasir ce ya wanga magana da Allah ce an taradin minhuma wata shawurin to yana bai halatta ba idan ku katilas ta aka yaye shi ita bata yadda ba ka aikata haramun zaka samu zunubi idan tan matsa ta azah hitina don da ita ka yaye shi tana yakin bashi nuno ko baka yadda ba to ita ma za a bata zunubi ta automatic ta aikata zunubi to don haka yace babu makawa sai an samu yarjejeniya tsakanin su kuma Safiyanu Sauri yace wannan magana kariba yadda Allah ya kula da hadda shayar da yaro akwai hikima ciki wato shi ma ana kwatan mai haƙe ne dunda bai san yadda za a yi da shi ba sai yadda an kai da shi an bayyana ko a bari ya sha nono ya sai ya kai shekara biyu din nan dai gurgurowar da Allah ka son akai to kaga Allah na mai fighting lokacin bai iyawa kai ne wato hikima da shi su biya da sauri hango a cikin wannan gaba sannan a daidai nan al-allamatul muhaddith Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria ya roshi wata fahimta ta wani hadisi wanda bai inganta ba daidai wagga aya wasu su ma yanzu wannan ballaman ga sun kai aka hujja da su horin bayani fa wallahi inda kasa muke mai kula da ilimi duk da gogo yanzu ana gurguru ana kokari gaskiya jami'o'i akan yi thesis da research akan su Jafar da Albani an gane ana kokari amma abinda an matsalar ba a shitar da su yanzu ku lura su Shehu Abdullahi Gwandu irin rubutun da suka yi duk da shek ka turo mini wani plus abin ga ka ko gano kai ne da baya shek ya turo mini wasu littafai ce duka littafan malaman jihadi ne na iya kokari na an gane shi bai yi ba so in ka lura dai muna baya sosai yanzu inda wasu kasa ne irin kasashen na Saudiya da sauransu wallahi da malaman ga an yi abubuwan su ga su nan amma har yanzu su littafai da su Shehu babu ga su ba ka gane to walle su dan ga malumin da suka rasu baya amma da sun kai duk inda ake jin malumin duniya a Jesus Malam Albani Zari Allah ya kanshi yace wata rana akwai wani malami Saudiya da ke rubuta malaman zamani sun hadu yake ce mai kai ma kasar ku kaje ka rubuta wani shahararren malami da ka sani har yace ya fara rubuta mai tarihi Abubakar Gumi zai aika mai domin ya sa yace in volume na gaba ya hito sai hito da tarihi Malam Abubakar Gumi irin su duyara ce a Jesus yadda muke jin su suyuti a duniya da sauran maluma kawai har gobe wasu Shehu Usman Wahiya sun an kansa sosai amma mu muka san su nan ba a san ilmomin su ba a duniya sosai ka fahimta duniyar ilimi dun ya dace yadda za ka ga an ambaci references da irin su Bin Bas wallahi su Uthaymeen dun da kusan Sheikh Usman Husain gabace su amma dai haka an ka ce Uthaymeen an bayyana sai ka abin ga duk da su ma sun iya kokarin su ne gurgurun halla ya taimake su akan haka da sauransu so amma dai akwai wani bi kasawa ta bangaren hukumomi da kuma ainihin al'umma karankanta to wani ya matsala da annan akwai wani malami ta mana bayani akwai lokacin da hukuma ta so a ƙara abin gan litahun Sheikh Usman sai wani malami ta ina ka wa Sheikh Gyara ka ga mun ka gane ko to irin waɗannan abuwa wannan tunani na abin da sai shi ka ƙara dakushe ko wani ne an fahimta Allah ya sa mu dace to mahallin shahi anan mala albani yace akwai hadisin dake yawo cewa shawuri hunna wa khalifu hunna wai ku ba shi matan ku shawara amma ku saba musu kaga wannan hadisi game da wanda kenan ba a ba su shawara yace to kaga ga aya ta soke wannan magana hadisin ba kwata-kwata bai inganta balle ta hanyar isnadi daka da'ifun ne sanadan wa matnan duk da akwai wani magabaci dake cewa so da dama nikan zaunar da matata in ba ta shawara in ce me kika gani amma fa da ban da riga na yake hukunta abin da zan yi sai dai in girma mutunanin ta ka gane shawara daita zai bata dun dai kanta ce ba bata ba amma riga yake abin da zan yi to amma dai nan wannan gehin Allah subhanahu wataala ce wata shawara ka san mutun da so a ba shi shawara wani mi ha gani ko da ku ba wai ta zaka dauka ba sai Allah ce ni a bam kai karshe ba ko wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaykum idha sallamtum ma ataytum bil ma'ruf kullum muna dauka ayar ne gaba gaba ko saboda ku wace da magana point point na Allah ce kuma wa in aradtum in kunhum an tastardi'u auladakum ko dauko wata ta shayar da yayanku ya zan kila ita tana da rashin lafiya ko kuma haka dai saboda wani abu kuma akwai wanda ke shayarwa musamman su Laraba daga cikin al'ada su kan yi haka duk da cewa mahaifiyar tana fara shayar da shi dan wani lokaci daga baya sai su hannun ta shiga mai shayarwa kamar yadda ya faru ga duk wanda ya karanta sirar Annabi sallallahu alaihi wasallama duk da cewa duk da koda ainihin mahaifiyarsa ta rusa ai ya kai shekara hudu kaga ya nuna tana nan kenan lokacin da yake bukatar nono amma saboda hikima sukan yi wannan adatar daga cikin hikimomin da suke kallo su Laraba a lokacin musamman sukan shi yasa zaka ga mu mun nan akwai wannan al'ada ko duk da shi sai an kai yayi ne ake dauka aka yaro wani wuri ko ba shawa bane so daga cikin hikimar da suke kallo shine sukan irin wata mace nagartatta mai jaharunta mai su abuwa sai su kai yaro su can kila kabila su wani suna da kaza da sauransu irin wannan tunanin nasu kuma sukan so yaro su ya taso kauye domin ya zama yana da hikimomi da gogewa ta rayuwa saboda kamar da Malam Albani ke cewa da yaron da ya taso GRA to zaka ganshi da sakuwa gashi nan dai amma gare ya zauna kauye aje da shi daji ya sha rana ya hito garka a buge shi ya koma gida amma ɗayan gate an bayin da an samu cikin gate an kulle wallahi babu experience yace kamar talo-talo amma yaro ya hito gida ya buge a buge an gane to wannan zai samu wani experience na rayuwa yawwa Allah ya sa mu dace to Allah subhanahu wataala yace idan kun yi nufin ku bayar da ƴaƴanku ainihin a shayar da su to fala junaha alaikum babu lahi gare ku babu lahi kuna iya haka kaga kenan ya halatta ko amma Allah ce idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf in kun bada abinda a daidai ku basuwa bisa ga urfi kenan jinga babu lahi a zauna ayi albashi to zaki sha mana da yaron gano za a baki sai ta faɗi abinda ta kuko za ku taya ko wani abu kamar haka haka mun san kissa Annabi Musa ko shi da ke arasa mai shayar da shi ne ko hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun to haka dai abin ya kasance Fir'aun ya ci gaba da biyan mahaifiyar Annabi Musa ta shayar da dandanta cikin tsari na Allah to Allah ya ce sai ayi ma ataytum bil ma'ruf shi ma bisa ga urfi ba za a yi tsada ba za a kuma yi ainihin abin da bai dace ba Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah wa'lam ku sani annallaha lalle Allah bima ta'amaluna ga abinda duk kuke aikatawa basirun masani ne ko mai gani ne ainihin zai sakanka muku da abinda ainihin kuke aikatawa ayat da za ta taimake mu a wannan shine ayat da ke cikin suratul talaq Allah ya ce fa in arda'ana lakum fa atuhunna ujurahunna wa tamiru bainakum bima arufin suma game da wadda ka sake ta ne ka sake ta kuma ga ta haihu dan danka ne sai ta ce ba ta shayar da shi sai in zaka biya ta ya halatta ta ce ba za ta shayar da shi ba sai ka ainihin biya ta dan danta nawa amma Allah ce lalle a biya ta an gane ba tu hunna ujurahunna ku biya su sai ai jinga ba a ce ba ta da imani ba to Allah ya bata yi to kai ko duk jikinta naka zukiya ka kyale ta dole ka biya ta Allah ya sa mun gane shi yasa an karangwata masu shayawa game da azumi inda tana gidanka kaga za ta ci da safe ta ci da rana ta ci da dare to za ta koma gidansu ka sake ta ai dole ka biya ta yawwa don da an ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf Allah ya ce wa inta asarta in ko dai ku fahimci juna ba dai yanzan ta kila ka ta yi tsara ko wani abu an dai rasa fahimta juna Allah ya ce fasaturdu lahu ukhra to sai a samu wata ta shayar da yaro li yunfiqu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah mai hali ya ce gurgurun halin sa mai ainihin dama dama ya ce gurgurun halin sa Allah bai tilasta ma kowa abin da bai jawa mana fahimta ko to sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba yana mana bayani akan wani hukunci kuma na daban sai Allah subhanahu wataala ya ce
walladina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
الله أكبر to yanzu Allah subhanahu wa ta'ala zai mana bayani akan wato ainihin takaba wadanda mazajin su sun karsu sun kaba su menene iddar su menene hukunci hukuncin da ya shafe su kan busar ayat zamu ji abinda ibnu kasir ya ambata a cikin tafsirin sa yana cewa hadha amrun min allahi lin nisa'i allati yatawaffa 'anhunna azwajuhun yace wannan umurni ne daga Allah madaukakin sarki ga matan nan da mazajin su suka rasu an ya'tadna 4 ashhurin wa 10 layalin za su yi takaba wato idda jira wata hudu da kwana 10 wa hadha al-hukmu yashmulu az-zawjat al-madkhulu bihinna wa ghayr al-madkhulu bihinna bil ijma wannan hukuncin ya kunshi matan da aka yi dukhuli da su da wadanda ba a yi dukhuli da su ba dazu ne ko je muna karatu a kwalfa domin karatun mu ya hade wuri guda muke cikin hikima ta Allah sai dai can muna biyar tafsirin Abdullahi Gwandu mahalli shahid anan cikin categories din da ban hadi ba na matan da an ka sake su guda abban hadi ba amma can sai Allah sai Sheikh Abdullahi ya kawo su ita ce wadda an daura musu aure da mijinta ko yana nan kila gagari ko bai nan musamman can da ana auren nan kila ko dai ka dawa ya isko mata to sai ya sake ta kamin ma ya saru da ita to ita ko ya za ta idda an gane to ita Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nabi idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qawli am tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha wamatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila ita babu wata idda da ta lisa gobe ana saki daura mata wani aure an gane duk wanda an ka sake ta kamin ayi dukhuli da ita yawa kaga ban fadi ta ba shekaran da ko to amma game da rasuwa in rasuwa ce yayi fa kami da kuli da ita to ita hukuncin guda ne wata hudu da kwana 10 amma an cire wadda adda juna biyu an fahimta amma da tsohuwa da yarinya kamar da ku ambata shekaran da wadda an kai da kuli da wadda ba ai da kuli ita ba duka wata hudu ne da kwana 10 wannan kamar yadda Ibnu Kasir ya kawo yace wannan hadisin yana fassara wannan bayani na cewa wanda yake Abdullahi dan Mas'ud an tambaye shi game da mutumin da ya auri wata mata sai ya rasu kuma bai yi dukhuli da ita ba kai bai ma faɗi sadakinta ba domin ya halatta a daura aure an dai san akwai sadaki amma za a ambace shi nan zuwa gaba kun ga ta hikima jama'a za mu daura auren ga bisa ga sadaki nan gaba za ku ji sadakin ya halatta an gane ko yawa daga baya sai a mace sadaki ya halatta koko da sadaki bisa kaza amma ba za a ba su ba shi za ka ga ana ta na kadan ai yanzu ka ga saboda babu raguwa ba ko ce wannan wa ko akwai shi waje ba ko ga ta za daura auren daga ji an ci ajalan gaskiya ni dai ba taba ji ba sai dai sai kimi ila can da ran da akwai raguwa na karan dai aka yanzu gaskiya da ci a rinka ajalan to Allah ya sa mu dace ai da sai an yi tirire da kai kila ba sai ai post yanzu wallahi sai ai post insha Allah to ai ta status da kai wai to Allah ya sa mu dace to Abdullahi dan Mas'ud an ka ku ji tawazu'i na sahabbai da ilimi na sahabbai an ka zo an ka tambaye shi akramakallahu sahabin manzo Allah mai ilimi Abdullahi dan Mas'ud akwai wata magana da yayi yace wallahi na rantsa da Allah ma nazalat ayatun fi kitabillah babu wata aya da ta sauka a cikin Qur'ani illa wa ana a'lamu fi man nazalat wa mata nazalat wa aina nazalat yace face na san ina ta sauka yoshi ta sauka akan mi ta sauka man yake nan yace wallahi law a'lamu ahadan da ace na san wani mutun duniyar ga yanzu a'lamu bi kitabillahi minni da hin sanin qur'ani tabluguhu almataya kuma raqumi na cin mai la ataitu hudana zo inda yake na koyi qur'ani akwai sakoriya cikin magana ga ta Abdullahi dan Mas'ud kuma ya cancanta shine annabi yace khudhil qur'ana min arba'in ku koyi qur'ani wurin mutun hudu sai ce min ibnu ummi abdin daga wurin Abdullahi dan Mas'ud ku ji koyi qur'ani inda yake a wani hadisi yace man yasurruhu an yaqra alqur'ana ghaddan kama unzil falyaqra'ahu ala qira'ati ibnu ummi abdin duk wanda ka son ya ji qur'ani ya ka san ran da an ka sauka da danye nai inji annabi yace to ya saurari karatun Abdullahi dan Mas'ud wanuri yace karanta min qur'ani Abdullahi dan Mas'ud annabi na son karatun sa sai ce annabi in karanta ma qur'ani kuma kai an ka sauka mu qur'ani yace kwarai ko ina son in ji qur'anin wani na karanta ba ni ba kun ga tarawihin ga ni na haso a ce wani na kai ina cikin mamu na hajin da haƙi matuƙa wallahi mallah wato ka ji wani na karanta qur'ani yahi ka hajin dadi ya ko karanta ma annabi qur'ani Allahu akbar to wanga shi Abdullahi dan Mas'ud wata rana annabi ya ce hawo yace dai wai asawaki to bai da kiba an gane ko irin mu ne har gashi nan dai masha Allah sai kawa da ta kama lilo sama yace sai sabai ne ta dariya dai sai ce kuna dariya kaurin dan Mas'ud yace wallahi ranar alkiyama sikelin ladarsa da nauyin sa ya fi dutsen Uhud nauyi kaga annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanar da wai Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda to an tambaye shi game da mutumin da ya rasu ya aure mata bai yi dukuli da ita ba kuma bai faɗi sadakinta ba fataraddadu ilaihi mararan fi zalika farkon lamari bai ba su fatawa ba amma suka yi ta dawowa to akwai lokacin da fatawa za ka yi mawqifin ijtihadi kila a garin kai ne wanda yake in ka ce Allahu alamu to har ana isa matsala fa an fahimta ko ba ko shi bane wa ake tawazu iyo surare fa akwai wanda abin ya riga ya fada kanka shi yasa ko malaman da ake ijtihadi amma yanzu in akwai na gaba gari ka sai ka kira waya ko wani abu ko kai kokari kai bincike amma akwai lokacin da ojan fatawa ake bukata in ma baka ba su to za a je ga wani shirmanmi wanda ka yi shi ilimi ya bada yadda ya gana ma an gane to sai Abdullahi dan Mas'ud sai ya ce aqulu fiha bi ra'ayi to zan dai faɗi fahimta ta fa in yaku sawaban fa min Allah, in nayi daidaito daga Allah ne, wa in yaku khata'un, in ku kuskure ne fa minni, daga reni ne, wa min ash-shaytani da shaytan. Wallahu wa rasuluhu bari'an minhu, Allah da manzonsa sun baranta daga korin da ni. Sai ce to la hasadaqu kamilan, za a bata sadaki cikakke. Ya rasul, bai sadu da ita ba, bai hade nawa zai bata ba, to za a bata cikakken sadaki, sadaqul mithli, ma'ana wance uwarta ko abokiyarta da anka daura ba aure shekara nawa anka yanka mata sadaki, dubu kaza, to irin ta za a irin shi za a bata sadaqul mithli. Shi aka ce sadaqul mithli, don da dai ba wani abu ta hita ba, duk gurana, duk suna, warinta na shekara su kaza. An fahimta, kusa ana dibin huwa kafa a wurin sadaki wa, ta yi digiri, ta haddace Qur'ani, ta iya dinki, ta iya kaza, akwai mamanci, akwai wannan, amma duk ba a diba yanzu ba. Kwana dibi, wallahi akwai shiga musulunci, akwai wannan. Yawwa, ina muke? To sadaqul misli, wa fi lafdin laha sadaqu mithluha la waqsun wala shatadun. Amma Sa'ud ya ce a bata ba a rage ba a ƙara a tsaya daidai nan. Wa alaiha al-idda, kuma za ta yi idda ta kaba, ita za ta yi ta kaba. Wala hal miras, kuma za a bata gado. To yanzu ya fahimci ijtihadi kenan. Yanzu inda yawwa daidai nan nake son ku rinka fahimtar maqasid, wallahi wannan bayanin ya mahi wani bi karatu. Yanzu kun ga nan mi Abdullahi dan Masudi ijtihadi, mene ijtihadi? Shine rashin nassi. Mi annasi, Allah ya ce annabi ya ce. Kun fahimta? Yanzu inda ya ji annabi ya ce wani abu game da ita, shikenan akwai nassi. Inda ya sa akwai wata aya da ta kwade haka, akwai nassi. To yanzu shi ijtihadi nayi. To yanzu misalin wanda za a kama nassi sai ya tsaye akan ra'ayin wani malami, to shi misali haka. Kun fahimci bayanin? Ka ga babu gaskiya. To ana nan sai ma'aqal Ibn Yasar Al-Ashda'i sai ta tsaye, yace na koji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci ga wata mata da aka ce ma Raw bintu Washiq, irin wanga hukunci da kai. Fafariha Abdullahi bidhalika farahan shadida, Abdullahi dan Mas'ud yayi murna, yayi farin ciki, farin ciki mai tsanani akan ya dace da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai yadda kace din ga haka kaji haka annabi, sai ji dadi sallallahu alaihi wasallam. Da an samu aka san haka, wallahi dan Mas'ud tun lokacin zai jaye. An sha buga misali cikin makarantar Imam Malik, makarantar da Imam Zahabi a cikin Sirru Alamin Nubala yace mutane su ma suke saboda yawa mutane, domin an ce me yasa Imam Malik ya samu karbuwa a duniya, aka ce no wonder, saboda Imam Malik a Madina ya rayu, Imam Shafi a Misra ya rayu, ya fara zama bagada da ya dawo Misra. Wake zuwa Misra? Kaga ba kowa ke zuwa ba. Imam Abu Hanifa a Bagdad ya rayu, Imam Ahmad a Bagdad ya rayu, amma Imam Malik a Madina. Duk ka je aiki haji zaka je Madina, zaka hadu da makar, zaka saurara, ka saurari karatunsa. To nan ya samu karbuwa sosai bisa gare su. Malik Shahid anan a makarantar nan ta Imam Malik aka masa tambaya, akramaka Allah ma za ta rafi asabi'ir rijlain, me kake gani game da yatsun kafa? Shin za a tsatsefe su kamar yatsun hannu? Ba a jaba Maliku, sai Imam Malik ce laysa 'alan nas, ba wajibi bane, ba bai tabbata ba, saboda iya abin da ya sani bai san da haka ba. Akwai wani dalibin su da aka ce mai Ibn Wahhab, wagga magana shahararriya ce daga cikin wai hujjoji wannan da aka ce maka ga hadisi annabi ya inganta, daga cewa ku ga abin da kun kace mai Imam Malik ya ce kaza. Ka gano wadancan da na rayu da shi sun yi ka sanin wa'ashi, sun yi ka ilimi, sun yi ka takawa, sun yi ka komai. Akwai ɗaya daga cikin ɗalibai Imam Malik da aka ce ma Mujaddidul Malikiyya, shi ya hika kishin Malikiyya, ya mamu wadda sharhin da ba a taɓa yi ba, sharhi biyu mata saboda ya bata kariya, ka kosan kai ko fefa guda baka rubuta ba, yayi al-istizkar, sharhin mu wadda yayi at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid, gehin isnadi yayi sharhi akai, sannan gehin mata nima ya mata sharhi. Duk wani hadisi da ake ganin bai inganta ba sai da ya kawo hanyar da zai inganta. Inda kake gani Imam Malik haka za sai da ka kawo iyakar Mujaddidul Malikiyya ke, amma tare da haka in ya tabbannasu ya tabbata zai aji Malikiyya ya bisa nasin da ya tabbata. Muhallil Shahih aka ce Ibn Wahhab, baya an watse karatu sai cima Imam Malik ya sallama da shi, Imam Malik ya zo sai ce akramaka Allah, dazu ka yi fatawa akan kaza, ce haka ne, ya ce to inda na fi zalika sunna, to muna da sunna da ta tabbata game da ainihin tsatsefiya tsan kafa. menene ma'ana inda na fi zalika sunna ai inda na fi zalika hadithun an rasulillah muna da hadisin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik malamin hadisi ne duk mazajin da zahakawa ya san su ya san tarihin su sai ce kaga haddathani fulan an fulan an fulan wani ya bani wannan hadisi shi kuma yace wani ya fada mishi wannan hadisi haka ake rawaito hadisi wa wani ya fada mishi yace sahabi wani ya ce lalle ya ga annabi yayi arwala da yazo sai tsatsafe ya kankafarsa to yanzu an ba imam malik isnadi to wani gare yace ya ji ga wani ya yake eh lalle mutumin kirki ne wani shi ma kai hadisi ya inganta imam malik ya gode ya ji dadi gobe ya walwala fatawa tai yace jiya mun yi fatawa akan kaza to kuskure na hadisi ya tabbata don haka za ta tsafe ya tsanka aka ce tun daga lokacin imam malik malam yake ce ma ibnu wahabi yana girmama shi gane ko kuri ba ho gani magabata ba su da girman kai akan fatawa Allah shi ba mu ikon gane to sai Allah subhanahu wataala ce wallazina yutawaffawna minkum wadanda suka rasu a cikin ku wayadharuna azwajan suka bar matansu ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara za su yi jira za su yi takaba wata hudu da kwana goma fa idza balagna ajalahunna idan idda su ta kare fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf to babu laifi akan ku ku waliyansu ko ku yan uwan mijinsu an fahimta ko cikin duk abin da sun ka aikata ga kawunan sun gada musu je su ci gaba da kwalliya su domin su samu wasu maza da za su aure su kada ku ce a har yanzu ai tana nan kamata a gani ta ga tana dai walakantatta ga tana cikin abin ga saboda mijinta ya rasu a tana damat Allah ce ta aikata abin da ta so bayan waɗannan amma hubil ma'ruf abu mai kyau kar ta je kuma ta kama yawace yawacin da ba su da amfani an fahimta ko kenan yanzu ta samu freedom tana damat ta ci gaba da ainihin ado ta yi auren ta wallahu bima ta'maluna khabir Allahu masani ne ga abin da kuke aikatawa Allahu akbar hadisi ya tabbata a cikin Bukhari jami'a kamar da muka ambata wa cikin wadannan nau'in mata in banda mai juna biyu ita kan ayat dake cikin suratul talaq ta yi istisna inta wa ulatul ahmal ajaluhunna an yada'na hamlahunna cewa masu ciki to idda su shine su haihi abinda a cikin jikinsu dada waɗanda an ka saka ko waɗanda mijin su ne ya rasu to me ke ƙara tabbatar da wannan aka samu hadisi bayan wannan aya kamar yadda ɗaya daga cikin malamai tabi'ai da ake kira Sa'id ibn Jubair yake rantsuwa yake cewa babu wata aya da ya karanta face yana da hadisi daga annabi da fassara wannan aya Ibn Kasir ya kawo wannan magana a cikin tafsirin suratul Hud sai ma Sa'id dan Jubair yake cewa sai da ni zo ga wannan ayat afa man kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahirun minhu wa min qablihi kitab Musa yace to ayat ganin rasa hadisan da zai goya min baya ga fassarar ta amma daga baya kuma ya gano shi don haka duk yadda kanta Allah ya ce dutin annabi shine yayi bayanin Qur'ani ko to wallahi babu ayat da babu wani hadisi daga fassarar ta ko dai bayanin annabi kai tsaye ko aikin sa ko kuma taqarir nashi ko kuma bayanin wani sahabi don haka nan to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam subai'a tana cewa shine ita ce subai'atul aslamiyya kamar yadda ya tabbata a cikin bukhari hadisi na 2319 sahih muslim hadisi na 1484 hadisin subai'a tace bayan mijinta ya rasu an fahimta ko a sunan mijinta Sa'ad ibn Khawla to ya rasu alhalin tana da ciki a lokacin falam tan shab aw wada'at hamlaha ba'da wafatihi ba a wuce kwana 30 ba wasu suke cewa wasu kuma su ce ma ƙasa da haka kawai sai ta haihu a wata ruwaya ma aka ce bai layalin yan kwanaki ba su ci uku ba zuwa shidda haka falam ma ta'allad min nafasiha lokacin da ta samu tsalki daga jinin bikin ta na haihuwa ka kana cewa 40 tajammala lil khuttabi nan take sai ta yi aro ta ci gaba da wato a domin waɗanda za su aure ta. Mun sani idan mace tana ta kaba akwai abubuwa da dama da shari'a ta hana ta. Daga ciki wanda akwai bid'o'i da dama da ake aiwatarwa a daidai wannan gaba wanda addini mai tambihi akan su, don da lokaci ya karato, shine a ce sai wata tsohuwa ta taho ta sa ta cikin ta kaba, ta yi mata wanka, ta yi mata wata niyya, ta sa ta, wai sai ta sa ta, babu wata tsohuwa da zaki jiran ta taho ta saki. A fahimci wannan, ko babu wata tsohuwa da za ta ta hishe ki. Allah bai ce haka nan ba, saka mu ruguje al'ada, mugunya al'ada wadda ta ci karo da shari'a ta mun shi musu gidarawa. Addinin musulunci ba gidaranci bane. Sannan kina da dama ki yi wanka, ki sa tufafi, abinda anka hana ki ado, ki ci kwalliya. Sannan bai halatta ki sa kwalli ba, duk wani abu da zai indicating ke ci aro to bai halatta ba. Ko ba a ce ki sa wasu kaskantattu tuwahi ba, ko horhorin tuwahi, ko babakon tuwahi, ki lazanci wasu kalar tuwahi da ba, a'a ki dai zauna dai normal dai gaki nan dai. An fahimta? Ba za ki sa turare mai kanshi ba, ba za ki sa hoda mai kanshi ba, duka haramun ne ki sa. Jama'a ana fahimta sakon Allah, ba za a ci ado sosai sannan ko ba za ki koma kaskantatta ba. Bayyana bayyana. Sannan idan ba uzuri ba, ba a yadda ki kama yawace yawace kina tattaka ba. To bari in wa kaina tambaya amsa kila ka wani shi rubuto ta. Misali mace ce mijinta ya rasu cikin takaba, kuma tana aikin gwamnati, kuma da aikin nan yanzu don da ma gashi ya rasu za ta ci gaba da rike diyanta, ko wani aiki wanda ya zama wajibi, ko a ce misali tana karatu, don shi ma uzuri na. Wato wasu abubuwa mutane ba su kallon su uzuri, amma wallahi uzuri na. Sai da baya misali tana final year, kuma semester ta karatu za a exam, ba fahimta ta za a yi makaranta ba fa. Kun fahimta? In ba ta zo ta yi wannan exam ba fa, ta zama ta kila spill over ko wani abu wanda zuwa gaba kuma ba ta sanya baɗin za ta kasance mata ba. Yanzu na take da dama da iri-irin wannan ka misalta da yawa akan uzurin da dai labudda minhu. Menene ma'anar labudda minhu? Babu makawa wanda is necessary a ce ta yi shi. Ya tabbatun maganar mutane ai ba ta da imani, ya za a ce mijinta ya rasu je, a'a ya tabbatun ka kawo yana cikin abin da ya Allah ya maka shi, ya gode ma Allah. Mi mutane za su ce da masu yabo da masu suka duk a je su daban. Wallahi in kana bi musu babu inda za kana. To a ji wannan magana, a'a yanzu ana kallon uzurin da lalle uzuri na. To me a hukuncin wannan? Wata mata mijinta ya rasu da 'yan kwanaki, ko ba ta da kowa sai mijin ga, gata da ɗiya marayu, amma ya ban mata gona ta dabino a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma dabinon ga 'yan yaran ga ba su iya, ita ta dole ka zo ta dan kama ta ɗebo. Sai ta hito da kwandon da za tana ta tabo dabino don ta sai suwa. Sai wani mutum ya gani ta ce, ya ki haka? Ai ba dole sai ke jira wata kaza. Ta zo annabi ce, a ki ta yi ki cire. Babu lai, yana nan cikin bulugul mara. Kenan kai kiyasin wanga magana da ni da irin wannan. Idan akwai uzuri wanda babu makawa gare shi, a ho fahimta su ko mata kasu laƙi, don akwai wanda ta taba yin fatawa, za a yi bukin mina na kanin ta mina na, na ce ni dai ban cewa ke ta gaskiya kuskure ne. In dun buki kan ni ban dauke shi uzuri ba gaskiya. An fahimta wanda za a ce wai ki tahi irin wanga, amma in ana zaune lahiya wannan babu lahi ki tahi bukin ki kona, amma dai irin wanga uzuri to ba a halatta shi. An fahimta? Da fata an gane bayanin. Don haka wannan mata wadda mijinta ya rasu ba a daɗe ba, sai ta ci aro, sai ainihin ta haɗu da wani mutum da aka ce ma Ibn Ba'akaki, sai ce, ya ki hito? Ai sai ke wata huɗu da kwana goma sannan za ki auri wani, ya za ki rinka zuwa ki ce za ki auri wani yanzu? Nan take ta ce, falamma qala li zalika, yana faɗa min haka, jama'atu alayya thiyabi hina amsaytu, maraicina yi sai ni hada tuwahi na ni ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ni tambaye shi, sai mini fatawa cewa ai kina haihuwa, to ke samu tsalki ke idda babu magana sai ke wata huɗu da kwana goma. Yanzu kaga nassi karara ya tabbatar da wannan. Don haka wannan shine hukuncin matar da mijinta ya rasu da juna biyu ta haihu, ta ainihin cika idda Ibn Shahab az-Zuhri a ƙarshen wannan hadisi yake cewa ni ban gwanin malahi la araba asan anta tazawwaja fi nifasiha. Ni ga fahimta ta inda Ibn Shahab don a kare wannan fahimta tana ma iya aure ran da ta haihu. Gane ko? Yace kai ko bata samu tsalki ba ta daura aurenta. Sai dai mijinta kare kusance ta sai ta tsalki. Kaga masu biyan nasi wato in nasi ya tabbata ba ka gani ji mallam Musa bi zalla mallam Musa lokwa yace eh an ga ce annabi ya ce ba a gani kanka ce ina gani a ba ka gani a gane go yawa ba a ko cewa wai ina gani a kana gani mi kaga gani Allah subhanahu wataala ya sa mu dace don haka dole dai zamu yi kwana daidai nan gaba in muka dawo gobe insha Allah zamu ci gaba akan bayani akan wanda ainihin mijinta ya rasu inda muka fada daidai Allah subhanahu wataala shi ba mu dada inda muka yi kure ko tuntuɓin halshe Allah ya shafe shi a cikin zukatan masu sauraron shiga fata muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله